بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سافير أصبر 20 ga watan Rabi'ul Akhir shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama, wanda ya dace da lissafin 4 ga watan Nuwamba shekarar miladiya ta 2023. Wannan shine darasi na 143 cikin jerin darussa daga littafin Al-Istiqama, wallafar al-Imam Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah Al-Harrani, Allah ubangije gafarta masa. Wannan littafi na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah asali ya rubuta shi ne don bayani akan tafarki madaidaici, musamman game da yadda ya kamata a fassara nassoshin Al-Qur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama, waɗanda ke magana akan as-sifatul khabariyya. Kamar ɗabi'ar Ibn Taymiyyah a cikin littafansa, yana yawaita sakin lamba da istitradi da dajiya da tattauna mas'aloli a gefe. Cikin haka ne yake tattauna mana matsaloli mabambanta masu matuƙar muhimmanci. A yanzu ya fara yi mana darasi akan al-ikrah, wato kunce-kuncen da suka shafi tirsasa ma mutum ya aikata abin da bai yi nufi ba. Ina hukuncin haka a shari'a? Shin shari'a za ta kama mutum da laifin da aka tirsasa mishi ya aikata, ko koya abin yake? Za mu tashi inda yake cewa bayan da ya gama kawo wasu daga cikin ayoyin Al-Qur'ani mai girma da hadisai wanda suke nuna cewa shari'a ta zo da ka'ida ta yin sauƙi ta at-taysir, inda aka samu kunci ko damuwa ko wani abu da ake tsoro zai biyo baya na haraj, shi sa aka sauƙaƙa game da cin mushe ga wanda ya shiga cikin ittirar, aka sauƙaƙa game da shan azumi, game da lafiya da matafiyi, aka sauƙaƙa ire-iren waɗannan abubuwa. Sai yake cewa fa hadha fi tahrimil mata'imi qad rufi al-ithmu amma nitturra ghayra baghin wala adi wal baghi wal adi qad qila innahuma sifatun lish-shakhsi mutlaqan fal baghi kal baghi ala imamil muslimina wa ahli al-adl minhum. Yace fa hadha fi tahrimil mata'im, wadannan ayoyi da suka gabata na hurimat alaykum al-maitatu da irin ya allazina amanu kulum min tayyibati ma razaqnakum da ire-iren su wadanda ya kawo a baya. Yace to waɗannan ayoyi sun zo ne domin haramta abubuwan ci. Mun ji an ambaci cewa kar a ci kaza, kar a ci kaza, hurimat alaikum maitatu waddamu wal hamul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi, zuwa ƙarshe. Yace amma duk da haka faqad rufi al ithmu, an cire zunubin, amma nitturra, an cire zunubin daga kan wanda ya shiga cikin bukata ta damuwa, ghaira baghin wala adil, ya zama kuma amma damuwar da ya shiga bai wuce iyaka ba, kuma bai yi ta'addanci ba. Wal baghi wal adi qad qila, wannan da aka ce al baghi da al adi, al baghi wato wanda ya zalunci shine al baghi, al adi wanda ya wuce iyakar da aka yi masa shine al udwan, wuce iyaka, iya inda aka iyakance maka. Qad qila, an ce innahuma sifatun lish-shakhsi mutlaqan, siffa ce ga mutum sakakkiya. Falbagi kalbagi ala imamil muslimin, aka ce albagi wanda ya yi zalunci, to kamar wanda ya yi zalunci wajen fito na fito da shugaba na musulmi, wa ahli al-adl minhum, da kuma mazowa adalci cikin shugabannin musulmi da al'ummarsu. Kama kala ta'ala, kuma da Allah yake cewa fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Allah ya bada hukunci game da ƙungiyoyi guda biyu na musulmi idan suna rikici da juna. Allah yake cewa wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in bagat ihdahuma, idan ɗaya cikin su tai zalunci akan ɗayar, alal ukhra, sai Allah ya ce fa qatilu allati tabghi, sai a haɗu a yaƙi wadda take yin zalunci din nan, hatta tafi'a ila amrillah, har sai an dawo da ita kan al'amarin Allah, da'a da biyayya Allah da bin tsarin shugabanci. Wal adi, shi kuma abin da ake ni da al'adi, to kaga wancan albaghi shine wanda ya zalunci, shi kuma al'adi wanda ya wuce iyaka, kasa'il qati'ut tariq allazi yuridu an-nafsa aw al-mal, shine kamar barawo wanda zai je tare hanya, dan fashi ko dan bandit mai tare hanya, wannan al'adi ne wanda yake sanya zubar da jini ko ya kwace dukiya. To wasu malamai suna ganin siffar ghaira baghin wala adil, wato waɗanda aka halasta macin mushe in sun shiga cikin damuwa, to banda waɗannan guda biyu, banda dan tawaye ko mun gane, banda barawo dan fashi, shine in ka dauka cewa sifa ce amma Allah samu gane abin da yake nufi. An halasta wa musulmai in sun shiga cikin kunci su ci, amma an ware wasu mutane guda biyu sune wanda dama suna cikin laifi. Wani irin laifi? Wanda ke cikin laifin tawaye, inda kamar dan boko haram, to wannan bai halasta gare shi ba. Haka kamar dan bandit wanda suke kama mutane, to wannan bai halasta gare shi ba. Idan mun dauki fasarar cewa ma'ana ghaira baghin wala adin, ma'ana ce sifa ce mutlaqa lil shakhs. Wasu kuma suka ce a sifa ce qila innahuma sifa li ghairil muttar, wato sifa ce wanda take ta wannan ci wanda ba muttari ba. Fal baghi alladhi yabgha al muharram ma qudratihi ala al haram alal halal, suka ce albaghi shine wanda yake neman na haram bayan zai iya samun halas, zai iya samun na halas amma haram yake nema. Wal adi alladhi yatajawadu qadar al haja, shi kuma al'adi shine wanda da yazo diba sai ya wuce bukata. An ce ci mushe mai kon ya debi iya wanda zai ci sai ya diba har wanda zai siyar, kaga yayi ta'addanci. Shi kuma wancan albaghi zai iya zuwa ya samu na halas amma sai ya ɗibi na haram, sai ya ɗibi wanda wani ya riga ya ɗiba ko ya je wata riga ko wani ƙauye ya sata, a nan ne ya samu na halas. Kama kala, kamar yadda Allah yake cewa man turra fi makhmasatin ghayra mutajanifin li ithmin, ce wanda ya shiga cikin damuwa da kunci, fi makhmasatin a cikin tsananin yunwa, ghayra mutajanifin ai ghayra ma'il shine mutajanif, ba tare da karkata zuwa ga wani zunubi ba, shine zunubin ta'addanci din ko zunubin tawaye ko zunubin sata ko fashi ko makamantansu. Wa qala fil manakih, wancan game da abin da ya shafi halasta abinci, sai kuma game da halasta abin aure, game da mas'ala na abin aure, sai Allah ya ce wa man lam yastati minkum tawlan an yankihal muhsanati al mu'minati famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minati. Allah ya ce faman lam yastati minkum, to wanda a cikin ku bai da ƙarfin ikon ƙaulan saboda rashin wadata, an yanki hal musanati, bai da iko bai da ƙarfin da zai iya auren mata, al musanat anan wato mata ƴaƴa ƴan kirki waɗanda zaka je gun iyayenta ka nemi izini a baka ka biya sadaki a ɗora maka aure, tace amma nan musana ya ba da ma'ana daban-daban. Yace almu'minat, kuma take mu'mina idan mutum bai da kuɗin da zai aure ƴa mai daraja mai mutunci, ƴar dangi ƴar mutanen kirki, to fa mimma malakat aymanukum, to sai ya auri baiwa, baiwar waninsa. Mutum bai auren baiwar kansa sai in ƴaƴanta ta, baiwar waninsa, min fatayatikum ay min mamlukatikum, fatat anan ma'anar shi bayi ƴan mata, almu'minat ita ma ta zama mu'mina. Zuwa ila qaulihi yuridu Allahu yubayyana lakum, wato sai ka hada da fadan Allah, wallahu a'lamu bi imanikum ba'dukum min ba'd, Allah shi yafi sanin imanin ku sashen ku na tarayya da sashi. Fankihuhunna bi idni ahlihinna, in za ku auri mata ku aure su da izini da umarnin iyayensu, da umarnin waliyansu, da umarnin waɗanda suke wakilcinsu ko walicinsu. Kuma Allah ya ce atuhunna ujurahunna bil ma'ruf, ku ba su abin nan sadakinsu a bisa abin da yake sananne a shari'a, sananne a mutunci, sananne a al'ada ta gari. Musanatin ghaira musafihat, ku aure su ne aure ba wai a yi zaman dado ba. Musafihat su ne abin nan, wato wanda suke yawon karuwai, yawon tazubar. Wala muttakhidhati akhdan, ka kuma a yi riƙo da daduro. Bambanci tsakanin musafiha da muttakhidha akhdan, dukansu masu yawon banza ne.
amma ita musafiya ita ce wacce take kai kowa ma yazo tana kula shi wanda yake cewa karo ma ta kowa ita kuma muttakhidha akhdan ita ce wacce take da daduro tana da wani abokin tarayyar ta na fasikanci na musamman wanda zai iya kama mata gida ya biya mata haya ya sai mata kayan azumi ya yi mata dinkin sallah ya yanka mata ragullai ya inta yi mata suna amma babu siga kusa ana yin haka ko wajibi ko da yake cewa da yarbanci to wannan shine muttakhidha akhdan shi ma haramun ne duka an hana Allah ya ce fa in uhsinna fa in ataina bi fashatin fa alaihinna nisfu ma alal musanati min al azab a ganin kuma al musana ita ce wato mace wadda ta taba yin aure can kuma an yanke na al musanati don kuma mace katangaggiya ko mun gani to haka ya zuwa karshen ayan da Allah ya ce wa in tasbiru da za ku yi haƙuri wa an tasbiru khairul lakum da mutum zai haƙuri ya ƙi auren baiwa in bai da kuɗin auren ɗiya to da yafi mishi alkhairi ya haƙuri ya ta'azumi har ya samu kuɗin auren ɗiya yafi saboda hadarin auren baiwa shine da yayin da ka haifa ba naka bane da yayin da ka haifa wancan mai baiwa zai zo kawai ya kora su kamar raguna kawai ya tafi da su sai kuma sai dai ka yi tagumi kana ji kana gani jininka sun zama bayi to da ka arrada ƴaƴanka ga wannan mazalla to gara ka yi haƙuri ko mun gani gara ka yi haƙuri ba ka haife su ba har sai ka samu yanayi mai kyau a zuwa ƙarshen aya shine yace ila qauli yuridullahu liyubayyana lakum Allah yana so ya muku bayani wa yahdiyakum sunanal ladina min qablikum ya shiryatar da ku tafarkin wanda suka gabace ku cikin mutanen kirki wa yatuba alaikum Allah yana so ya muku ya anshi tubarku wallahu alimun hakim Allah yana da ilimi yana kuma da hikima Allah mai ilimi ne mai hikima yuridullahu an yukhaffifa ankum Allah yana so ne ya sassauta muku dokokin wa khuliqal insanu dhaifa saboda an halicci dan adam wato halitta ce mai rauni akwai abubuwan da dan adam bai iya jurewa daga cikin tsare-tsare da dokoki da aka kawo masa wannan kaga yanzu game da wato al-manakih hukunce-hukuncen aure sai ce wa qala aidan fi mahduratil ibadati kal ihram haka nan akwai abubuwan da aka hana lokacin yin ihrami na aikin haji kamar fadin Allah wala tahliqu ru'usakum kar ku aske kawunanku hatta yablughal hadyu mahilla har sai hadayar ta kai wuri da lokacin da ya kamata a yanka ta wato ta kai ranar 10 ga wata kuma a cikin harami to sannan za a aske gashin kai faman kana minkum maridan amma wanda yake ba shi da lafiya aw bihi adhan min ra'sihi ko yana da wata larura a kansa to idan yayi aski kafin lokacin fa fidyatun min siyamin sai ya bada fansa na azumi aw sadaqatin ko fansa na sadaka aw nusukin ko fansa na yanka fa idza amintum in kun shiga cikin aminci faman tamatta bil umrati ila al haji famastaysara min al hadi wanda ya tamattu in umra da aikin haji ya tamattu'i sai ya bada abin da ya sawaka na hadaya kuma kala sannan Allah ya ce wala taliqu rusukum hatta yablugha al hadi mahillahu man kana maridan al aya zuwa karshe wa fi salati al khawfi game da sallar tsoro sallah da ake a cikin halin tsoro qala Allah ya ce fa idza kunta fihim wa idza kunta fihim idan kana cikin su cikin rundunonin su fa aqamta lahumus salata ka tsaye musu da sallah faltakum qa'ifatun minhum ma'ak to wani sashi cikin sojojin su tsaya su sallah tare da kai wal ya'khudhu aslihatahum kuma su rike makaman su fa idza sajadu in suka yi sujada falyakunu min wara'ikum sauran su zama suna bayan ku suna ba ku cover wal ta'ati qa'ifatun ukhra bayan waɗannan sun gama kuma sai wata tawagar da bata yi sallah ba zo su ƙara su sallah kaga nan ma sassauci aka yi saboda al'amarin sallah a yaki wa qala fi mahduril kalami bil kufri sannan game da haramcin mutum ya furta kalmar kafirci Allah ya ce man kafara billahi min ba'di imani duk wanda ya kafirce wa Allah bayan da yayi imani illa man ukriha in dai ba tirsasa mishi aka yi ya furta kalmar kafirci ba sai ya furta bayan tirsasawa under duress wa qalbuhu mutma'innun bil iman amma zuciyarsa tana natse akan imani to wannan shi kadai ke da uzuri walakin man sharaha bil kufri sadara wancan hukuncin da aka fara na cewa man kafara billahi ana magana ne akan wanda zuciyar shi ta natsu ta budewa kafirci ya shiga Allah ka tsare mu sai Allah ya fada hukunci ya ce fa alaihim ghadabun minallahi wa lahum adhabun adhim wadannan da suka zama kafirai min badi imanihim ba tare da tirsasawa ba da san kansu bi min iradatihim suna ji suna gani suka kafa cewa Allah wannan suna cikin fushin Allah kuma suna cikin azaba mai girma Allah ka tsare mu wa qala kuma Allah ya sake ambato game da haramcin dai kafirci din fadansa ko kudirce shi Allah ya ce la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin kada mu'minai su sake su riko da kafirai wato su zama su ne majibantan su kuma bayan mu'minai kamar da Allah ya kibara wannan la tattakhidu bitanatan min dunikum irin ta ce wannan Allah ya ce man yaf'al zalika duk wanda yake riko da kafirai a matsayin abokai ga mu'minai amma sai kai riko da kafirai a matsayin abokan hulɗarka Allah ya ce falaysa minallahi fi shay wannan ba shi jikin tawaga Allah kwata kwata eh falaysa min hizbillahi wala min awliyai shine ma'anar falaysa minallahi fi shay bai cikin tawagar Allah bai cikin masoya Allah illa an tattaqu minhum tuqa abinda zai ba mutum uzuri kawai shine in ya furta kafirci saboda yana tsoron zaluncin kafirai sai Allah ya karasa yake cewa wa yuhadhdhirukumullahu nafsa wa ila allahi almasir idan mutum ya furta kafirci saboda tsoron zaluncin kafirai da suka sha gaban shi to wannan ya samu udri na illa an tattaqu minhum tuqa shi sa mu'adh dan jabal Allah ya kara masa yadda da mujahid ibn jabar suke cewa kanat tuqiyya kanat taqiyya fi jiddatil islam farkon musulunci sanda musulunci bai da karfi a musulunci to a lokacin ne aka halasta wa mutane su yi taqiyya su koye abin da ke zukatan su mutum zai goye musulunta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi to ka koma ka koye saboda in ya bayyana akwai manyan kafirai da su ne masu fada a ji a garin za su yi mai mummunan zalunci da hukunci na rashin imani to da a bari su zalunce shi sai annabi ya umarce su ya ce to ku boye imanin ku har musulunci yayi karfi yace suka ce qabla quwwatil islam juma'a dan jabal kafin musulunci yayi kwari yace ammal yau mu'azi yana raye ki wannan yace ammal yau faqad a'azza Allahu al-islam musulunci ya girmama Allah ya daukaka shi ba san da musulunci ya daukaka baya halasta ainihin wato mutum ya koye musuluncin shi dan kawai yayi mudahana sai inda gaske ne za a cutar da shi sannan zai haka ibnu abbas shi kuma yake cewa huwa an yatakallama al-insanu bi lisanihi wa qalbuhu mutma'innun bil iman at-tuqya ko at-taqiya shine mutum ya dinga fadan wani abu da bakinsa wanda yake amma a zuciyarsa akwai imani cikakke na tsatsan imani zai yi haka ne dan ya tsira da rayuwarsa ko ya tsirtar da dukiyarsa ko ya tsirtar da ainihin wato iyalansa idan wannan ne to ya zama rukhsa kenan wa qala fi mahdhuril fi'al haka nan kuma wato Allah madaukakin sarki ya faɗa game da ayyuka da aka haramta yace wala tukrihu fatayatikum alal bigha'i in aradna tahassuna Allah yace kar ku tirsasa wa bayinku sune fatayatukum kamar wancan min fatayatukum almu'minat nan ma fatayat wato bayi yan mata kar ku tirsasa musu akan karuwanci in aradna tahassuna in suna so su tsare kansu ba su son su yi wannan ba sharadi bace an faɗa ne wato daidai da abin da ya auku domin kamar da hadisi yake cikin muslim Ubayy dan Salul shine yake yau da wasu mata yan mata bayi guda biyu yake tirsasa musu ba sa son yin karuwanci sai ya tirsasa musu ya bude gida na badala ya bude joint wanda za a zo a taru yana waje yana an san kudi ana shiga cikin wurin ana fasikanci sai zama akwai wanda ba sa so har sai kawo ƙara gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mai gidansu na bauta yana tirsasa musu akan fasikanci shine sai Allah ya saka da wannan aya wala tukrihu fatayatukum alal bigha'i in aradna tahassuna hukuncin ya shafe shi ya shafi sauran mutanen Madina wanda a lokacin suke sun saba da wannan al'adar a baya litabtagu aradal hayati dunya kuna yin haka ne kawai don ku samu abin duniya kudi kawai kuke nema wa man yukrihunna fa inna allaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim wanda zai tirsasa ma wata mace ta yi tai zina kina sai ji hukuncin nan ya tuba to Allah zai gafarta mishi da shi da ita wato kaga an nuna illar mutane ya zama kawai kudi suke nema litabtagu ardal hayati dunya kar ka dauka wai dan kana neman kudi shikenan ya halasta kai komai ka bude kowace irin sana'a ta badala da fasikanci ko da ta kawo barna a cikin mutane ko ka kafa wani asasi na lalata ƴaƴan mutane ko ka bude makarantar kudi ba za ka kula da dokokin Allah da dokoki na mutunci da na sanin ya kamata na al'adu na gari ba kai kawai kudi kake nema to wannan mummunan tunani ne Allah ka tsare فأباها سبحانه عند الإكراه أن ينطق الرجل بالكفر بلسانه قال الله يا حلستا إذا أن ترسى ساو متن باب لي في أن ترسى ساو متن يبرت كافرتي دبايكنسا إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان إن دي زوتي يستطان سد إيماني بخلاف من شرها بالكفر صدرا سابان واندا واتن يزم زوتي يسا ta natsu da kafircin shi wannan ya zama batacci ya zama kafiri wa abaha lil mu'minina an yattaqu min al kafirina tuqa kuma Allah ya halasta wa mu'minai su ainihin boye imaninsu idan suna tsoron kafirai za su cutar da su ma'ana hayhi lahum am muwalati dare cewa an hana ajibince su amma an halasta ka boye imanin ka dan tsoron cutar wasu daka وعن ابن عباس ان تقيه باللسان ابن عباس يجي تقيه ده halshe ake yinta wato kada kai aikaci kada gabobinka su aikata akwai sabani akan wannan mas'ala shin iya harshe ne ko ku zaka yin taqiya da gabobinka wato kai tarayya da su a wajen wani aikata aiki na barna kamar yaro ya musulunta a boye yana da ƴan uwa kafirai sai su za su irin aikin su na coci misali to shin zai shi ma zai dinga wannan sujudu ko ba zai yi ba magana mafi inganci shine zai iya yin shi ya kauce ma wannan abun ya zama iya da bakin ne kawai al-imamul qurtubi a cikin tafsirin sa a cikin juz'i na 10 cikin tafsir sotun nahl ya tattauna akan waɗannan mas'aloli da mazhabin malamai a kanta wajen tafsirin man kafara billahi min badi imani illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman ولكن من شرها بالكفر صدر دوك أرشي يتي ولهذا دنهكني لم يكن عندنا نزاع في أن الأقوال لا يثبت حكمها في حق المكره لغير حقه دنهكني باب الساباني سكان ما لم يتي ومغانا باء تبتد ده كنتنت غحق واند أكترسا سامسا سيان أنسا مهجة wato duk maganar da wanda yake karkashin tirsasawa yayi to ba a lazimta mai ita sawa'un wanda aka tirsasa mishi ne yayi itirafi da wani zinubi kamar yadda yan sanda suke yi da jami'an tsaro ko wanda aka tirsasa mishi akai blackmailing dinsa ko wanda aka tirsasa mishi da bakin bindiga yace ya saki matar shi ko ya bada kyautar kaza ko wanda aka tirsasa mishi ya faɗi wata kalma mummuna ko wani hukunci ko ya bada wata sheda duk abin da yake tirsasawa ne akai mutum ya faɗa da bakinsa to ba a lazimta mishi hukunci ko a lazimta mishi abin nan consequence na wannan magana hatta fala yasuhu al-kufru al-mukra kufrul mukrahi bighairi haqqin wanda aka mishi ikrahi to ba a yadda da ingancin kafircinsa hukuncin kafirci bai hawa kansa saboda ka auren shi nan wani take shiga musulmai tana nan ba za a mai hukuncin ridda ba saboda ikrahi akai masa wala imanul mukrahi bighairi haqqin to haka nan kuma wanda aka tirsasa mishi ya faɗi kalmar imani shi ma ba ta lazumta shi kadhimi almufa bizimmati kamar wanda yake kafirin amana wanda yake cika sharadin amana da aka bashi dan wani mishi ikrahi akan cewa dole sai ya musulunta to wannan musuluncin bai yi ba kama qala Allah ta'ala la ikraha fid dini kat tabayyana rushd min alghay Allah yace babu tirsasawa wajen shiga addini a hakika shari'a ta bayyana daga abin da yake karkata ne bi khilafil mukrahi bi haqqin to amma akwai wanda za a mishi ikrahi da abinda a shar'ance ya cancanta a yi mai ikrahi akwai al ikrahu bil haqq ikrahi gazmi bi ghairi al haqqi ne amma akwai al ikrahu bil haqq kaman wanne kal muqatilina min ahli al harbi hatta yuslimu kama abokan fada kaga shi zimmi wanda aka riga aka ci galaba akan shi amma sai ya mika wuya ya yadda cewa zai zauna ƙarshen gwamnatin musulunci ya bada duk sharuɗan da ake nema to amma wanda yake shi yana ganin shi ma yanzu yana da ƙarfi yana da soja kuma har ya fito ya tinkari sojojin musulmi zai faɗa da su to wannan za a tirsasa mishi har sai an ga bayan shi ko kuma ya musulunta shi a cikin ikrahin da za a yi masa akwai hujja akan haka ko mun gane shine hadisi mara annabi yake cewa wasu mutane za a ja su da sarƙoƙi a kai su aljanna yana cikin sayi muslim akwai mutane za a ja da sarƙa da ƙarfin tsiya a kai su aljanna malamai suka masara suka ce su ne kafirai wanda za a zo a yi faɗa da su a ci ƙarfinsu a kamo su a matsayin bayi a jawo su zuwa ƙasashen musulmi daga baya kuma su tuba su shiga musulunci kaga san da aka kawo su musulunci an kawo su da ƙarfin tsiya ne a matsayin bayi ƙasƙantattu amma yau da gobe sai kuma su shiga musulunci kuma an ga haka da yawa da yawa yace in kana qitaluhum ila al-islam aw i'ta'ul jizyati in ya zama wato za a yake su har su musulunta ko su ba da jizya in kana al-qitalu ala ahadihima ko kuma akan ɗaya daga cikin wannan abubuwa guda biyu kama qala Allahu ta'ala kuma da Allah yake cewa fa idan salaka al-ashhurul hurum faqtul al-mushrikina haythu wajadtumuhum idan watannin alfarma suka shude to ku je ku yaki mushrikai ku kama su a duk inda kuka ga su Allah ya ce wa khuduhum wahsaruhum waq'adu lahum kullu marsadin fa in tabu wa aqamu salata to shine ga yanin ƙarshen wa atu zakata fa khallu sabilahum inna Allaha ghafurur rahim Allah ya ce idan watannin alfarma suka wuce to abu mushrikai duk inda aka gansu wa khuduhum akamasu wa qudu lahum wa hasuru lahum wa hasuruhum atarisu wa qudu lahum kullu marsadin akafa musu adana musu duk wani tarko duk wani wurin tarko adana musu shi fa in tabu in suka tuba wa aqamus sala suka tsaida sallah wa atu zakka suka bada zakka Allah ya ce fa khallu sabilahum to ku kyale su ci gaba da addini ba matsala sun riga sun tuba inna Allaha ghafurur rahim kaga waɗannan yanzu wannan al-ikrah ne bi haqqin ko mun gane al-ikrah ne bi haqqin amma wancan na zimmi ikrah ne bi ghairi haqq kama qala annabi sallallahu alaihi wasallama haka nan ma'aiki yana cewa umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace an umarce ni na yaki mutane ne gwagwarmaya da su har sai sun shaida cewa Allah ɗaya ne ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi muhammadu bawansa ne manzansa fa idza qaluha in suka faɗi wannan kalma to shikenan sun tsira fa idza qaluha idan suka faɗe ta menene a gaba asamu minni dima'ahum wannan fejin ya shirya nawa ga shi feji guda ne ya shirya nawa yanzu na lura kai babu shi bari ga ko yana baya ne muga fa idza qaluha eh kashin shafin ko na'am asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum ala Allah in suka fadi wannan kalma to sun tsare jinin su da dukiyar su sai abin da aka ce a bayar na haƙƙin jini ko dukiya hisabun abin da ke cikin zakatunsu da ingancin imaninsu kuma yana ga Allah wali hadha lam yasiha bai'ul mukrah bighairi haqqin wa shira'uhu saboda haka ne ma cinikin wanda aka tarsasa mu aka tarsasa mutum ya siyar da abu ko aka tarsasa mishi ya siya kaman gida ko mota ko wani abu makamancin haka kaman a harkar gado a tarsasa mu wani wanda ake gani an fi karfin shi a ce to dole sai dai ka siyar ko dole sai dai ka sayi kaza to duk wannan cinikin bai kulli ba a shar'ance haka jin wa alƙali zai warware shi wasa'iru uqudihi almaliyya da kuma duk sauran wasu transactions na kuɗi wala nikahahu haka nan aure wanda aka tirsasa wa mutum aure wa talaqahu ko aka tirsasa mishi ya saki wasa'iru uqudihi albud'iyya da sauran yarjejeniya na alaƙar jinsi duka ba sa yi ba a karɓar su idan akwai tirsasawa wala yaminahu hakanan rantsuwa wa nazarahu hakanan alwashi wa sa'iral uqudi allati ukriha alaiha bi ghairi haqq da duk sauran wato wasu yarjejeniya waɗanda aka tirsasawa mutum ba da gaskiya ba bi khilafi ma ukriha alaihi bi haqqin kaman amma banda wanda aka tirsasa mashi wanda yake da hujja kaman mene yace kaddaini kaman bashi idza wajaba alaihi bai'u ma bi amaluhu li wafa'i dainihi idan lokacin biyan bashi ya ki to alkali na da yancin ya tirsasa mashi wa dole ka biya ko alkali ya ba hukumar gidan kudi abin nan wato umarni ta cire daga source din kudin shi ko a cire daga salarin shi misali ko a cire daga wani kudi da yake da su a ajiye ko a je ai auctioning wata dukiya ta shi ko ai seizing wani property duk wannan ya halasta alƙali ya bada dama kaga an tirsasa mishi ba dan yana so ba amma dan a tsayartar da shi ya biya bashi to wannan shi ikrahi ne amma bil haqi to haka ikrahi irin wannan kaman mutumin da ya rike dukiyar wasu kaman mutumin da ya rike dukiyar wasu marayu dake karkashin sa ya ki bayarwa kaga shi ba bashi bane an baka aje dukiyar marayu kafin su girma ai ta wallahi da kai haka daga ba alƙali ya tabbatar da hujja sai ya tirsasa maka da ƙarfin doka a kwace a basu haka nan wanda ya ki biyan mace sadakinta bayan ya aure ta shi ma alƙali ya tirsasa mishi sai ya biya sadaki dole sai ya biya haka nan wanda ya ki ba wa iyalan shi nafaka alƙali ya tirsasa mishi ya biya nafakar haka wanda ya ki bai wa wasu ƴan kwadago da suka mishi aiki yaki ya biya su zaka gina gida an zo an kawo ma'aikata sun yi aiki kake biyan su aiki kudin aikin su su ta Allah ya isa Allah ya cuce mu kaza 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 maka samu na cikin su yaje kai wa alƙali zai tsara maka sai ka biya su kudin su to duk wannan ikrahi ne amma bil haqq na fata mun gane wa kama fi sahi an abi hurairah ta qala bainama nahnu inda nabi sallallahu alaihi wasallam ikhraja alaina nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala yace wata na muna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya fito yace in tariqu ila yahud ku tashi mu je gun yahudawa fa kharajna ma'ahu hatta ji ina baital midras har muka je muka tafi ainihin gidan wani mutum da yake ce mishi al midras fa qama annabi sallallahu alaihi wasallama fanadahu sai annabi ya tsaya yayin shela fa qala ya ma'ashara yahud ya ku yahudawa aslimu taslimu kuma sananta za ku tsira qalu qad ballagta ya abul qasim ce to mun ji sakonka fa qala zalika uridu dama abin nake so in tabbata kun ji thumma qala thaniya fa qalu qad ballagta ya abul qasim ya kara fada suka ce mun ji qala thumma qala thalitha fa qala sai ya ce ya ilamu annamal ardu lillah wa rasulihi ku sani kasa ta Allah ce da manzansa wa inni uridu an ujliyakum min hadhihi al-ard to ina so in fidda ku daga wannan kasar faman wajada minkum bimalihi shay'an falyabi' wanda di yake da wani abu na dukiya to ya siyar wa illa in ku ba haka ba fa'lamu anna al-ard lillahi wa rasuli to ku sani cewa kasa ta Allah ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wannan lokacin da za a yi ijla'i kenan a fitar da su daga Madina kaga za a yi ijla'in su ne bil haqq za a tirsasa musu su fita ne amma da hujja saboda Allah ne ya ce su fita annabi ne ya ce Allah ya ce su fita ko yawmul hashr kenan ma zalantu an yakhruju wa zannu annahum mani'atun musunuhu min Allah fa atahum Allah min haythu lam yahtasib wa qadha fi qulubihim ar-ru'ba cikin suratul hashr to kaga wannan an fitar da su gashi wala an fitar da su ne wato da hujja idan irin wannan ikrahin ne to ya halasta wa kal mubayi ila nabi sallallahu alaihi wasallama lamma amarahu an yubayi'a alaihi wa ala hadha yakhruju al mukrahu ala al bay'ati lil amiri idha kana mukrahan hal huwa mukrahun bi haqqin aw bi ghairi haqqin wa hal huwa mubayi'un ala ma amarahu allah an yubayi'a alaihi aw ala ghairi dhalika yace wa kal mubayi ila nabi sallallahu alaihi wasallama haka nan kamar wanda ya yi mubaya'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma amarahu Allah an yubayi'a alaihi yayi mubaya'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan abin da Allah ya wuce shi mubaya'a wa ala hadha يخرج المكره على البيع akan wannan ka'idan ne ma kuma za a yi hukunci game da wanda aka tirsasa mishi alal bai'ati lil amiri eh ma wani sarki mubaya idza kana mukrahan idan tirsasawa akai kama wadancan zamun na za a zo a nada wani sarki wasu ba sa so sai a zo a samu mutun kan sakalin takobi a wuyansa dole ya mubaya ko a kashe shi to idan ya mubaya ina hukuncin ta hal huwa mukrahun bi haqqin aw bi ghairi haqqin shi ikrahin nan da aka yi mishi ikrahi ne wanda shari'a ce ta ba da dama a yi mai shine bi haqqin aw bi ghairi haqqin koko ikrahi ne wanda shari'a bata da ba da dama ba wa hal huwa mubayi'un ala ma amarahu Allah shin kuma yayi mubayi'ar ne akan abinda ya dace da shari'a wato cewa zai yi da'a zai biyayya koko mubayi'a ce ran da za a ce in ya saba auren shi ya mutu in ya saba duke shi ta halarsa misali an yubayi alaihi aw ala ghairi zalika ko akan wani abu ne can daban duk akan wannan ne alkali zai hukunci ko mai fatawa zai bada fatawa wa qariyatu awwalu ba'du ahli al-ahwa'i hadhihi al-ayati ala ghairi ta'wiliha wadannan ayoyin da aka ambata na illa anta taqu minhum tuqa da ire-iren su ana samun wasu marasa kirki wasu mabiya son zuciya kamar yan shi'a rafida suna yi musu fassara ba fassarar da aka sani daga gun salaf ba ka ta'wilir rafida kamar yadda rafidawa yan shi'a masu zagin salaf suke yin fassara mummuna annahum humul mu'minuna suke cewa wai su yan shi'a rafida wai su kai su ne mu'minai wa anna siwahum kafiruna duk wanda ba su ba kafiri ne ka zo ta tarkatarka faqad yasta'miluna ma'ahum taqiyya saboda haka yan shi'a din da suka da wasu mutane wanda ba sa bin wannan tafarki da aqida ta shi'a wannan tafarki mummuna sai su dinga amfani da taqiyya su a gun su kowa kafiri ne in ba su ba to zaka kowa suka gamu da shi taqiyya suke mishi sai su dinga yin irin abin da suka san in ya ga ana yi ba zai ji komai ba zai dauka shi irin su ne walahum fi dhalika min al-batil ma laysa hadha mawdu'u in shi'a suna da irin tarkatarka mai yawa game da al'amarin wato taqiyya wanda ba zai yi ai magana anan ba hadisan ƙarya da suka kirkiro dan goyi baya taqiyya su ce ai Aliyu yayi Fatima tayi Hassan yayi Husaini yayi wani al-Askari yayi wani yayi hadisai na ƙarya sosai in kana son ganin bayani akai sai ka koma kamar littafin aqaidu shi'a na Muhammad Rida al-Muzaffar wanda a ciki ya tattauna akai haka nan shi ma kan shi bin Taymiya a wasu rarrafe cikin littafan shi kamar cikin Minhajus Sunna da ire-iren su wannan Muhammad Rida ya kawo labari cewa an ruwaito daga Ja'far as-Sadiq cewa ahlul baiti suna cewa wai at-taqiyatu dini wa dinu abai wai Ja'far as-Sadiq ne yake cewa taqiyya shine addinin sa kuma addinin iyayensa sune su Husaini da su Aliyu da makamantan su yana cewa wai man la taqiyata lahu fala dina lahu duk wanda baya taqiyya to wai ba addini yake ba haka suke fadan wannan shi'ari ne nasu duk inda ka san dan shi'a har yanzu a wannan zamanin zaka ganshi da wannan dabi'a wato idan yana cikin mutane sauran musulmai sauran ahlus sunna sauran waɗanda ba ƴan shi'a ba to zai taba ambaton wata aqida ta ƴan shi'a ba zai taba tallata musu aqida ƴan shi'a ba in ana zagin zazzaki har da shi zai sa baki in an kira sallah shi ma sai ya je a yi da shi irin sallar mata ta gidan biki duk abinda aka yi sai shi ma kamar mumini ne kamar kowa har sai an natsu da shi an gama sakin jiki da shi to sannan sai ya tsiyar shi kanshi zazzaki a nan ƙasa abinda ya mutane ke zazzaki sai da ya shekara sama da 15 watakila ko fiye ma da haka kafin a early 90s sannan ya fara bayyana shi'a wanda kuma tun kamar 1983-4-5 suka je Iran suka anso wannan mugunyar aqida suka kunsota bayan da aka yi wannan juyin juhari na Iran wani shekara aka yi shi ne 87 ko ba wanda ya rike tarihin na 79 yawa 79 to da haka 80-81-82 in ba na manta ba around 82 ko 83 shine su zaki suka samu shiga Iran 83 ko yawa 82 suka je Iran a matsayin group na ƴan Muslim Brothers wato ƴan wakilan kungiyar dalibai musulmi MSSN wanda to kuma MSSN tana da affiliation na tunani da manhaji da ɗan ikhwan na ƙasar Egypt musan wannan sai ma suke cewa brothers din wato ana kallon irin abinda suke yi na kokarin cewa a canza salon rayuwa zuwa salon rayuwa na musulunci a shigar da musulunci cikin kowane abin nan Islam as a way of life shine taken musulunci zama shine salon rayuwa to da yake lokacin akwai karancin ilimi wasu kuma akwai samartaka akwai hamasa duk ba an san abin da ya ilmance ba amma dai akwai tsantsaki shin addinin so aka kwashi tawaga aka kaita Iran da sunan za su je su ma Iraniyawa murna ana ganin Iraniyawa sun kafa gwamnatin musulunci alhamdulillah aka yake cewa lokacin ba a san ashe gwamnatin Shi'a ba shi so da ka san mu ɗan Najeriya mun dade da irin wannan wannan tunanin komai in yazo sabo sai mun shige shi ba tare da natsuwa ba sai daga baya sai mu gane ashe ba haka yake ba muna da saurin gaggawan yin hukunci da gaggawan intima'i zuwa ga afkar wannan dai yana daga cikin abin da ke cutar da al'umma mu tana muna da gaggawa wanda ma yake bi a hankali gani ake yi munafiki ne bai iya ba bai san abin da yake ba alhalin kuma annabi yake cewa fita'anis salama to wannan gaggawar ita ake gaggawa aka ce ai gwamnatin Iran ta musulunci ce alhamdulillah khilafa ta dawo saboda kaza a ji a musu baya su kuma da aka je suka wannan musu cewa to za mu iya ba ku duk taimakon da za mu ba ku amma sharadin shine za ku bi tafarkin kuma za mu ba ku kuɗi za mu ba ku taimako na financial support za mu ba ku ideological support da sauransu tun a can wasu suka ce ba zai yi ba wanda suke da ɗan abin nan burbushin ilimi tare da su amma su gogan naka dama duniya suke nema shugabanci suke nema ko suka karba to da ya dawo Najeriya daga wannan time din 1982 ai sai aka haura shekara 10 ba a bayyana Shi'a ba amma dai yana nan ala ittisalin ma'ahum ana aiko da littafai ana aiko da majallu ana aiko da kasidu ana kaza kuma aka fara samun kuɗi aka fara buɗe harka aka fara shiga gwamnati hanci da kudindine haka ba aka yi rigingimin da aka yi a nan Abu Zaria aka kore su da sauransu har aka zo aka fara da buncino munanan aqidin na sukar wasu daga cikin magabata musamman wanda suka yi shugabanci aka fara da su Muawiya aka fara da su Yazid aka fara da su Amr dan As aka fara da su Abu Huraira to duk wanda yake da nasibi a ilimi to da ya ji wannan ya sa akwai matsala to daga nan ne za ka ga mutanen da suke da nasibi a ilimi suka fara ja da baya da harka suka fara tona mata asiri suka fara cewa ba a yadda ba dan kusan a wancan farko al'amarin kusan duk wani dan kishin addini a arewacin Najeriya ban cire maka ba kowa da ka sani yana goyon bayan wannan abu da yake ko ya fito an yi da shi ko bai fito ba dai amma yana gefe da imanin shi yana ganin cewa abin daidai ne saboda haka duk malaman da ka sani wanda suke Najeriya yawancin sun yi wannan abu su malamin Daurawa su Bashir Umar Ali su Mal Albani na mana duka MSS ne su ma kusan kowa MSS ne amma ana bayyana Shi'a to duk wannan da yake suna da ilimi suna da nasibi a ilimi kuma Allah ya dubi zuciyarsu gaskiya suke suka ce san ba zai yiwu ba wasu kuma sun riga sun girmama tafiyar ta kungiyar sai suka ba kawai to daga nan fa shine aka zo aka yi wannan jana'izar zazzaki a nan Zaria aka je aka yi a Kano aka yi a waye zazzaki tun yana ƙarya yana cewa wallahi shari'a ake mishi ai zai fara fada karara ai zo kuma maimakon mutanen kirki da masu ilimi da masu kokarin kawo gyara su ne abokan tafiya sai ya canza kawai da masu riyan ƙauye sai jahilai sai matasa wanda ba su san da addini ya sa gaba ba su ne rundunar shi ya canza gabaki ɗaya gidan ya zama gidan barna ne gidan fasikanci gidan shedanci iri-iri suka dinga bi ƙauyuka suna rekrutin mutane suna koya musu ta'addanci da daba da raina manya da zagin magabata da shaye-shaye suka halasta musu duk abin da za su yi irin su mutu adan nan da sauransu so daga nan fa abu ya bayyana kamar da kake ganin shi gashi nan yanzu ya riga ya zama fitina a cikin al'umma sai dai Allah ya tsare to amma har yanzu zaka ga wannan aqida ta taqiya suna yin ta dinda suke in shi abu su gushe ba suna yin ta a nan Najeriya ne ko a ƙasar waje ne ko a ina ne suna yin ta kuma wannan shine hujjar su illa ta taqu minhum tuqa da kuma irin wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu, kuma wanda duk ba shine fasarar ta ba, kamar yanda malai fara nan cewa qareta awwalu ba'du ahli al-ahwa'i hadhihi al-ayati ala ghairi ta'wiliha, suna musu fasarar da ba shine fasarorin su ba, da haka sai a kiyaye jama'a, kiyaye wannan mummunar tabi'a, wannan mummunar al'ada, wannan aqida mummuna. Haka nan zaka ga bayanai haka a cikin littafin al-usul, ko al-usul min al-kafi na kulaini da sauransu, duk zaka ga sun bayyana wannan aqiduna su haka suke su. Allah ya tsare mu. Wa mal ikrahu ala al-af'ali al-muharrama, to ga maganar da muka yi isharar da zu cewa tirsasawa mutane, wannan ayoyin sun zo magana akan hukuncin tirsasawa wajen furtawa. To tirsasawa mutum ya aikata abin da yake haram, kamar a bashi bindiga a ce harbuwa ne, in baka harbe shi ba kai a harbe ka, ko a ce sai an yi zina da wata mata da ƙarfin tsiya, ko a ce a fitar da mutum a ce je ka yi sata, ko je ka zagi suwana ka musu rashin kunya, ko je ka kunna wacan wuta, ko sabon ɗin a jikinka ka je ka tayar da shi, baya so. Wannan shine al-ikrah alal af'alil muharrama, ko as aba mutum giya a ce dole sai ya sha, fa hal yubahu al-ikrah, to shin anan ya zai zama an cire maka zanubin, in kai aikata zanubin alhalin a zuciyarka ba ka so, shin ba ka da laifi ko kana da shi, shin ya halasta ka halasta wa kanka dan an sa maka bindiga kai ka harba wani dan kai ka tsira, ko a halasta wa kanka da an sama bindiga sai ka ɗauki giya ka sha, ko kuwa za ka haƙura ne kai a kashe ka, wanne ne ya kamata ka yi? Ala ƙaunai ne, magana biyu, e da a'a kenan. Kuma riwayata ne an ahmada, riwayoyi ne guda biyu daga mazhabin Imam Ahmad, aduhuma la yubahu la tubahu al-af'alul muharrama, na ɗaya daga cikin nan duka shine sam bai halasta ka aikata abin da yake haramun ne, ka akalil maita dan an sama bindiga, ko an nuna maka takobi wai ka ci mushi, waddam ko ka sha jini, wala mil khandir ko ka ci naman aladi, wa shurbil khamri ko ka sha giya, bil ikrahi wala an tasa maka, bi khilaf al aqwali, amma wajen magana zaka iya furtawa, kama qala ibn Abbas inna mattaqiya bil lisan, ibn Abbas yace abin da ya halasta kawai shine da halshi, wali anna al af'ala yathbutu hukmuha biduni qasd, saboda su ayyuka hukuncin suna tabbata koda bakai nufi ba. Allah sa mun gane, kamar yanzu misali abinda ake faɗa game da qatlul khata, ka kashe mutum da kuskure, ai kaga hukunci zai biyo baya, ba za a ce to shikenan tunda kuskure ne jubarun ba komai ba, dole akwai hukunci, ka nufi yin wani abu daban sai wani abu ya auku, to akwai hukunci, kisan kuskure kaga saboda aiki ne. Haka in ka sharara wani mari ka ce wallahi kuskure ne, ba za a karɓa ba, ba za a karɓa ba, amma ita magana kuskurenta ana karɓa, ko mun gane aiki shi ba a ansan kuskuren shi koda ba da kasadi kai ba, hatta minal majnuni wa ghairi, har mahaukacin ya kashe wani ba za a ce to shikenan tunda mahaukaci ne kawai a kyale shi ba, dole a nemo ƴan uwan shi su biya diya saboda raini, in yai talafin wata dukiya in da mahaukaci zai bakin kasuwannin ta albani kawai ya fara zubar da kayan mutane masu kosan nan kawai ya dauki mai ya watsawa wani, ba za a kyale shi ba, dole jikin shi ga mai, dole a nemo ƴan uwan shi, ba za a ce tunda mahaukaci ne shikenan kowa ya hakuri, Allah ya sa ka fara bi, ko mun gane, saboda aiki ne, amma in zaginka kawai ya mahaukaci to sai a ce kar ka kula shi, saboda magana ce, ko mun fahimci bambancin, yawwa, to haka koda jami'an tsaro ne, kamar ƴan sanda su je garin yin interrogation, su wuce maka idan rawa, ko yin ƴan security nan masu fushi da fushin wani su je garin interrogation su wuce maka idan rawa su halaka wani ko su illata shi, duka bai tafiya ga banza saboda aiki ne, amma idan magana ce to da sauki, bi khilafil aqwal fa innahu yu'tabaru fiha alqasd, su maganganu ana duba manufarka, a zuciyarka akwai imani amma a bakinka abinda ka furta dan ka tsira da ranka ne, kamar yadda misali kamar yadda sayyidina Ibrahim alaihi salam yace yar uwa ta ce ko yace sake cewa inni saqim, ya sake cewa a menene ma dai na gunki ko bal fa'alahu kabiruhum hadha, kaga magana ce ya fada amma ta saba abin da yake cikin zuciyarsa da haka Allah bai kama shi da wannan ba sai dai shine kawai ta tsorata cewa karfa a kama shi da wannan ko mun gane to wannan a aiki kenan bambancin aiki da magana saboda idan malaman da suka dauke na fatuwa suka ce idan mutum ya aikata wannan abin na shan giya ko na zina ko na kisa particularly kisa kam babu malamin da ya dace wai dan an sa maka bindiga an ce ka shawane sai ka kashe shi zai faɗi wannan a gaba to da rayuwar ka bata fi rayuwar shi ba za ka ce idan kana so ka rayu bari ka dauki ran wani ba to haka aka sa maka bindiga aka ce sai ka sha giya masu wannan fatuwa suka ce in ka sha giya kana da zanubin shan giya daga baya alƙali ya kama ka zai maka bulala shan giya in kai zina ka da zanubin zina in kai kisa kana da zanubin kisa in aka sa maka giya a bindiga aka ce ka ci mushe ka ci kana da zanubin cin mushe al ikrahu anan ba zai baka mafita ba shine mazhabi na farko wasaniya mazhabi na biyu wa hiya ashharuha shine wanda yafi game gari annaha tubahu bil ikrahi ya halasta duk waɗannan abubuwan ka aikata su idan aka tirsasa maka kama tubahu al muharramatu bil ittirar kamar yadda ake halasta abubuwan da suka haramta dan shiga cikin kunci fa innal mukrah qad yakhafu min al qatli a'zama mimma yakhafu al muttar domin wanda ake mishi tirsasawa zai shiga cikin tsoro da damuwa fiye da tsoron da wanda ke cikin yunwa yake ji gairu bagin wala adil lian al muttar yatanawaluhu bil ittirar lafzan wa ma'ana domin shi wanda yake cikin ittirari zai ci ne dan bukata lafazin bukata da ma'anar bukata ta hukan shi fa innahu muttarun ghayru bagin wala adil shi mabukaci ne wanda yake bai tawaye ba bai wuce iyaka ba wa qad dalla ala zalika qawlu ta'ala wala tukrihu fatayatikum ala albigha'i in arna tahassuna litabtagu 'adada alhayati ad-dunya wa man yukrihunna fa inna allaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim wannan aya ta bayyana haka mun ji magana akan ta baya sai yace wa hadha fil af'al al muharrama bi haqqi allah fiha wannan ya wannan nabin yana magana ne akan abubuwan da suka haramta waɗanda haƙƙin Allah ne cin mushe shan giya yin caca aikata zina waɗannan duka abubuwa ne wanda in ka aikata su Allah kai wa laifi to amma bai shafi ikrahi akan cutar da wani bil adama ba ko mun gane lokaci ya gure ku na'am izina mun karanta a bacci zina haƙƙin Allah ne ko mun karanta ba amma tana iya naso zuwa haƙƙin bil adama idan akwai kaman cutar da ƴan uwanta kaman fyaɗe da sauransu amma asali zina laifi ne kaman shan giya Allah kai wa laifi domin Allah ne ya haramta ta ba abu ne wanda wato ka cutar da wani mutum ba musamman zina irin wanda ake cewa jama'a kuke ce mishi malam consensual ko wanda wai sun yarda da juna za su yi Allah ya kyauta ni ban san faɗan kalmar ba wallahul musta'an to bari mu saurara na insha Allah wasu babuka ne masu sarƙaƙiya game da wasu ka'idoji wanda ya kamata lalle mutane su san su saboda yanda ake duk da yake application ɗin sa yanzu yana da wahala inda babu shari'a musulunci ba za ka yi application wannan amma dai mu sani don mu kiyaye idan mun samu kanmu a yanayi insha Allah Allah ya tsare wa sallallahu sallama على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله